Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka babbar maraba da zuwa shirinmu na yau. Ina cike da farin ciki domin na tabbata kana shirye domin mu yi tarayya tare. A shiri na yau, Pastor Daniel Chiroma Jr. yana shirye da shiri na gari ya waye. A shirin kuma Pastor Haruna Bisga yana shirye a fili domin sujada don ya ciyar da mu a ruhaniya. Pastor Audu zai ba mu guzuri a ƙarshen shirin. Sai a yi ƙoƙari a bi mu sannu a hankali ya inda za mu shiga shirin da kyau. Sunana Ishaya Zakariya. Ina maka maraba da zuwa.
Sauraro barka da sake saduwa a wannan mako. Makon da za mu sake dorawa inda muka saya a kan nazarinmu a wannan fili na gari ya waye. Don haka kafin mu ci gaba da abin da za mu yi nazari da shi, za mu so mu fara da kalmar addu'a. Ubangiji mai girma a sama, mun gode maka ka sake dawo da mu, mu yi nazari a wannan fili na gari ya waye. Muna roƙonka ka bude idanunmu mu ga hanyarka sosai mu sansance nufinka domin ta kai mu zuwa ga ceto. Ka albarkaci mai sauraro ka kuma sa ya fahimci abin da muke bincike. Wannan shine roƙonmu ta dalilin darajan Isa mai cetonmu. Amin. Idan mai sauraro bai manta ba, a makon da ya wuce muna kan nazari ne akan shaidan da Alkur'ani ta bayar kan littafi mai sarki. Mun dan duba wasu ayoyi, mun kuma saya a aya wanda muka karanta na Alkur'ani mai girma, sura 35 aya 31 sa. Daga nan ne za mu dora a kan nazarinmu na gari ya waye. A nan mun karanta a cikin ayan yayi magana kuma abinda muka yi wahayi zuwa gare ka daga littafi Alkur'ani shine gaskiya mai gaskantawa, wato yadda ga abinda yake gaba gare shi. Lallai ne Allah ga bayansa hakika mai labatawa mai gani ne. So a wannan din, kamar yadda mai sauraro in baka manta ba, mun yi maganan cewa Alkur'ani mai girma ya yadda da Taurat da Linjila. Yau za mu duba mu gani menene ko kuma me ake nufi da Taurat da kuma Linjila. Taurat dai tana nufin rubutattun littattafan Musa guda biyar wadda ake kira Farawa, Fitowa, Leviticus, littafin lissafi kubawar shari'a. Kuma wani lokaci akan yi amfani da wannan sunan a kira tsohon alkawali, littattafan tsohon alkawali gaba daya. Hakan nan kuma ita Linjila tana nufin littattafan bishara wadanda ake kiransu kamar haka: Matta, Markus, Luka da Yohana. Kuma wasu lokuta akan kuma hada dukkan littattafan sabon alkawali a kira su da wannan suna Linjila din. Don haka na sani mai sauraro zai fara na tunanin cewa to idan Alkur'ani ta yi maganan a Taurat da Linjila, an kuma a Taurat yana nufin littattafai guda biyar din nan na tsohon alkawali, sannan Linjila yana nufin littattafai guda hudun nan na sabon alkawali, to ya nuna cewa Alkur'ani bata yadda da sauran bangarori na littafi mai sarki ba kenan. To amma ina so za mu dora mu kara duba cikin Alkur'anin mu ga menene tafari game da sauran rubutun annabawan. Don haka Alkur'ani ba a Taurat ne kadai ta shaida ko jaddada gaskiyarta ba, amma ta yarda da rubutun sauran annabawa. Kamar yadda idan muka duba cikin Alkur'ani mai girma sura 4 aya 163 zuwa 165. Sura 4 na Alkur'ani aya 163 zuwa 165 sai aya ta ce, lallai ne mu mun yi wahayi zuwa gare ka kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga Nuhu da annabawa daga bayansa, kuma mun yi wahayi zuwa ga Ibrahima da Ishmaila da Ishaka da Yakubu da jikoki da Isa da Ayuba da Yunusa da Haruna da Suleiman, kuma mun baiwa Dauda zabura da wasu manzani, hakika mun ba da labarinsu a gare ka daga gabani da wasu manzani waɗanda ba mu ba da labarinsu ba a gare ka. Kuma Allah ya yi magana da Musa magana sosai, manzani masu bayar da bushara kuma masu gargadi domin kada wata hujja ta kasance ga mutane akan Allah bayan manzanin, kuma Allah ya kasance mabuwayi mai hikima. To kaga a cikin wannan aya din Alkur'ani ta jaddada banda su a Taurat da Injila din an lissafta wasu annabawa a nan kamar su Ibrahima, Ishmaila, Ishaku, Yakub. Kaga waɗannan za mu iya ce suna cikin Taurat din. To amma idan ka duba Ayuba baya cikin littattafan a Taurat, Yunusa baya cikin littattafan a Taurat, wato Yunusa nan shine Yunana, sannan kuma da Haruna da Suleiman. Haruna dai yana cikin littattafan Injila, amma Suleiman wato Solomon kenan shi ma baya cikin littattafan Injila. Sai a guzo Zabura, sannan annan din Alkur'ani yayi magana cewa an bayyana wa Muhammad wasu manzani an bashi labarin su, akwai wasu kuma da ba bashi labarin su ba. Duka waɗannan din Ubangiji yana so yayi imani da su, ya yadda da sakonnin su. So ka gani ya nuna cewa wasu manzanin da ba bayyana wa Annabi Muhammad ba su ne sun shafi littattafan manzanai wanda an rubuta a cikin sabon alkawali da kuma annabawa waɗanda an rubuta a cikin tsohon alkawalin, wato a Taurat kenan. A nan Alkur'ani ta nuna a sarari cewa an umarci Annabi Muhammad ya yadda da rubutun a Taurat da Injila da sauran annabawa da kuma na manzani gaba ɗaya. Wato ya nuna a sarari Alkur'ani tana cewa littafi mai sarki dungumta ya kamata musulmi ya yadda da ita domin akwai gaskiya a cikinta. Wani gargadi ne aka yi wa Annabi Muhammad game da littafi mai tsarki, za mu so mu duba a cikin Alkur'ani mai girma sura 42 aya 15. Sura 42 aya 15 na Alkur'ani mai girma sai aya tana cewa, saboda haka sai ka yi kira kuma kai ka daidaitu kamar yadda aka umurce ka, kuma kada ka bi son zuciyoyinsu, kuma ka ce na yi imani da abinda Allah ya saukar na littafi, kuma an umurce ni da in yi adalci a tsakaninku. Allah ne Ubangijinmu kuma shi ne Ubangijinku, ayyukanmu na gare mu kuma ayyukanku na gare ku, kuma babu wata hujja ko jayayya a tsakanin mu da tsakaninku. Allah zai tara mu kuma zuwa gare shi makoma take. To wannan aya za mu dasa aya a nan a cikin wannan sura da muka karanta, a karo mai na gaba za mu dora daga nan. Mai sauraro, Allah ya albarkace ka, za mu yi addu'a. Ubangiji mun gode domin ka yarda mun kai wannan darasi na yau, ka albarkaci mai sauraro ka kuma ba mu fahimta a wannan fili na gari ya waye, ka wayar da idanunmu mu san hanyarka sosai domin mu samu ceto wanda ke samuwa ta dalilin darajan Isa mai cetonmu. Amin. Oh,
intashin da ke kau da duk damuwar ka AWR kasa kunye zakaji kalmomi masu karfafa ban gaskiyar ka don dawansa.
Adventist World Radio Muryar Bege Don Kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa, awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Sauraro, ina maraba da kai a wannan fili mai tarin albarka. Ni ne mai suna Pastor Haruna Bisga. Kan maganarmu na cewa kada aikinka ya kone, kada aikinka ya kone. Za mu yi nazari cikin Korintiya ta fari sura 3 aya 14 da 15. Ga yadda karatun ke cewa, kadan aikin kowa ya gina a kai, ya tsaya, za ya karbi lada. Idan aikin kowa ya ƙone, za ya sha hasara, amma shi da kansa za ya tsira, amma sai ka ce ta wurin tsakiyar wuta. Bari mu yi addu’a. Mai sama sarki Allah, ka ba mu iko na fahimtan waɗannan kalmomi cikin sunan Yesu mai cetonmu. a cikin zaman rayuwar dan Adam yana tattare da abubuwa na kalubale da yawa, abubuwa na daga hankali, abubuwa na ba da haushi, ko dai a cikin gida ne ko kuwa a ma'aikata, a'a a wajen kasuwanci ne ko ma a harka na addini, a'a a wajen zama ne zaman auratayya, wato muna tattare dai da abubuwa na daga hankali. Mai sauraro, idan aikin kowa ya tsaya, to shi kenan shi ya more, amma idan aikin kowa ya kone, to yaya tsara, yaya za a yi aikin mutum ya tsaya, koko yaya za a yi aikin mutum ya kone? Mai sauraro, ko ka taba lura da waɗansu wokatai da kana ji kamar ka gaji da aikin alheri, waɗanda kake musu aikin alherin nan, wato maimakon ka ji suna nuna godiyansu, sai kuma kila ka ji suna kushe maka, ko kuma shiru kawai za ka ji? To amma mai sauraro, yanda waɗansu kan ce kai sun gaji za su bari, a'a ina cewa a ci gaba a nace. Wato duk abin da za ka yi mai sauraro, mutum ya yi don Allah, ba don mutum ba. Domin in za ka yi komai don mutum, mutum zai iya sa ka canza tunani, amma in za ka yi domin Allah, a kullum za ka ji kamar ba ka ma yin komai, kana so ne a ƙara maka ƙoƙari, ka ƙara ƙwazo wajen yin aikin alheri. Mai sauraro, idan ka duba, za ka ga ko a cikin zaman aure ne, akwai lokacin da za ka ji mace tana cewa, kai ni fa na gaji, na gaji, ni fa ban zama baiwa ba, ba jaka ba ce ni, na gaji, zan bari, zan bari. Ha, akwai lokacin da zan saurari wata mata tana ta maganganu, wato tana wajen girki ne, sai wuta sai ya kone ta, sai ta ce wannan aikin banza har ina, ina wahala kawai, ni ɗaya ne mai wahala kuma masu ci da yawa, ni na gaji, dan bar wahalan banza, duk wanda yake jin yunwa ya je ya ɗora tukunyan ya yi abinci don ya ci. ‘Yar uwata mai sauraro, na gama ki da Allah, aikin nan da kike yi kina yi ne don Allah, ba don mutum ba. Allah da kike yi kuma domin shi, yana gani, yana ji, ko da mutane da suke cin riban aikin da kike yi, mutanen da suke cin riban aikin da kake yi, in su ba su gani ba, Allah da kake yi domin sa yana gani. Idan su ba su gani ba, Allah da kike yi domin sa yana gani, kuma zai saka miki da albarku, zai saka maka da albarku. Sakamakon Allah ya fi na mutum, mai sauraro. Sabila da haka, kar ka yi suwo, kar ka karaya har da za ka ce kai ka gaji da wannan aikin banza, har ka nemi kai ka bari. Na taba ganin wani da zuciya kwashe shi, sai ya ce kawai to aikin gwamnati yake yi, ya ce to ya bar aikin ma, ya bari. Mai sauraro, ko ka san asaran da mutumin na yayi, ya riga ya ɗibi shekaru masu yawa, wanda yake yana dab da a ce sauran shekaru kankane ya yi ritaya, ya fara karban benefit ɗinsa. Mai sauraro, saboda gazawan haƙuri, sai ya ce ya bar aikin, aikin banza kawai, ya faɗi wannan, ya faɗi wancan. Kamun ka sani, an ɗauki wani mutum an mayar gurbinsa, shi kuma shi kenan ya kasance shi ba shi ba sallama, babu sa bege ga wani abu nan gaba, ko fensho, ko ko makamantan haka. Mai sauraro, dukkan shekarun da ya yi yana gini, yau ginin nan ya rusa shi da kanshi. Mai sauraro, aikin da ya yi shekara da shekaru yana yi, albarkun da yake tana dama kansa da iyalansa, wato ladan da yake shiryawa wanda yake a karewa da in ya yi ritaya za su ci moriyansa da shi da iyalansa har da yan uwa, yau aikin nan ya kone ba domin komai ba sai dai rashin dauriya. Mai sauraro, shawara na da wannan lokaci shine, idan rai ya ɓaci kada hankali ya ɓata, don me? Fushin fari barna ne. Idan ka bar aikin nan, da ka je ne ka nemi sabon aiki? Idan kika bar auren nan, bayan shekara da shekaru, za ki je ne ki nemi wani auren kuma? Koko za ki yi zaman haka ne? Wannan shekaru duk da kika yi kina aikin lada, wanda ya rage ba mamaki saura kaɗan ki nasara, kika zo kika zubar, shikenan wannan aiki ya ƙone. To karatun na cewa, idan aikin kowa ya tsaya, to shikenan zai ci riba. Amma idan aikin kowa ya ƙone, to ya yi babban hasara. Ni ba na so ka yi asara mai sauraro, ba na so ki yi asara mai sauraro. Haƙuri za a yi, a ci gaba ana gwagwarmaya. Ai, ko addinin nan ma, idan ba haƙuri aka yi ba, ba za a je ko ina ba. Sabila da haka, ni na kalubalance ka mai sauraro da yamman nan da cewa ai haƙuri a daure domin a ci ladan aikin da ake yi. Mai sauraro, Allah ya baka haƙuri. Allah ya baki haƙuri, mu jimre mu ci moriyan aikinmu domin kada aikinmu ya kone ya kasance mun yi asara. Zan yi addu'a domin ka mai sauraro, Allah ka taimake mu. Ga mai sauraro nan, shi ya san irin yanda yake dauriya, kai kuma ka fi shi sanin abubuwan da yake fuskanta, amma mun gode domin kana bashi haƙuri. Ƙara masa jimriya, Allah ya daure ya jimre hakkanshe, a ƙarshe ya ci moriyan aikinsa, kada aikinsa ya ƙone. Ya Allah, na roƙe ka kai masa albarka mai sauraro da shi da iyalansa da zuriyarsa baki ɗaya. Ka yadda Ubangiji, mu daure har zuwa ƙarshe, ƙarshenmu kuma ya kasance da kyakkyawa makoma. Na yi roƙon nan tare da godiya, albarkacin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Rashin sani, masu iya magana sun ce ya fi dare duhu. Rashin sanin baiwar da Allah ya baka, zurfin duhun ya fi na dare. Mai sauraro, ka taɓa binciken zuciyarka ka ce, wani irin sani, wani irin basira Allah ya bani? Domin rashin sani ba shi da kyau, rashin ilimi da kuma duhun kai ba su da kyau. Idan ku baka da wannan sani, koko baka san kana da wannan sani da baiwa ba, to duhun rayuwarka ya fi dare duhu. Ya kamata mai sauraro ka sani, duk ranar da ta wuce baka yi amfani da baiwa da kuma ilimi da basira da Allah ya baka ba, ka yi hasara ne. Ka yi hasarar rayuwarka, ka yi hasarar dukiyar da Allah ya baka. Wannan hasara ko tana da tsada sosai, ko da ma menene sana'ar da kake da ita, duk ranar da baka yi amfani da baiwa da basira da Allah ya baka ba, ka yi hasara. Kuma abin da ke bin baya shine talauci, rashin jin daɗi, tsatsaguwa da rashin cimma burin rayuwar da Allah ya shimfiɗa maka. Wannan saƙo ya fito ne daga bakin Malam Habu Dawaki, ni Malam Audu na karanta.
Anan zamu dasa aya. Mai sauraro, na gode maka da kasancewa tare da mu. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko ra'ayi, za a iya rubuta mana zuwa ga adireshinmu na email. Adireshin shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Za a kuma iya samu mu a shafinmu na Facebook. Adireshin shafin Facebook namu shine awr/hausa. Ina godiya zuwa gare ka mai sauraro da kasancewa tare da mu. Na kuma gode maka da bin shirin daga farko har ga karshenta. Addu'a na da fata na shine Ubangiji zai ci gaba yana maka albarka. Ina nuna godiya zuwa ga wanda sun tallafa a shirin, kamar shi Pastor Haruna Bisga da kuma Pastor Daniel Chiroma Jr. da Pastor Audu. Duka ina cewa Ubangiji ci gaba yana sakawa da alheri. Ina kuma nuna godiya zuwa ga sauran abokan aiki na anan, kamar Omolayo Olushola Jegede da kuma Eze Elewemchi. Ba zan manta da shi Pastor Ibrahim Ishaku Gyangba. Ni ne Ishaya Zakaria na shirya da kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta mai sauraro, a yi addu’a da iyali da wayewar gari, da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.